بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayan uwa masu albarka mun dawo don yin tirmi na biyu a cikin daura da muke yi a gurguje cikin wannan kasida ta al-manzumatu al-ha'iya wallafar Abubakar ibn Abi Dawud wanda ya rasu hijira da shekara 316 ubangiji Allah ya gafarta masa kafin mu tafi sallah da istiraha da aka yi mun kwana a inda yake magana akan ambaton sahabbai da falalarsu inda yake cewa wa qul khayru qawlin fi sahabati kullihim wa la taqta'ana ta'in wa tajra faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihim wa fil fadhi ayun fi sahabati tabda yace wato ka fadi magana ne kyau game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka saki ka zama daga cikin masu sukan su da masu aibata su da masu sukan mutuncin su mun ji cewa kungiyoyin bid'a da aka sani game da sukan sahabbai akwai rafida akwai nawasa akwai kuma khawarij rawafi sun yi fice sosai a wannan fage wanda kusan ma yanzu idan an ambaci masu sukan sahabbai ba tare da an yi wannan tafsirin ba to dole su za a tsammanta saboda sun mai da zagin sahabbai da su kansu shine addininsu abin takaici kuma shine sun yada wannan mummunan aqida a kasashenmu nan Ghana da Nigeria da Niger da sauran kasashen da yammacin Afrika shi'a suna da mashruti mai girma na ganin cewa sai sun kawo wannan mummunar aqida cikin musulmai wajibi ne a tashi a yaki wannan aqida wajibi ne a bi tafarkin da ya kamata a bi wajen ganin cewa an hana wannan barna yaduwa a cikin musulmi shi dai Allah ubangiji ya gaya mana cewa sahabbai mutane kike wasajidun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar Allah ya ce waɗannan mutane da suke gaggawa su shiga musulunci ƴan Madina da ƴan Makka ya ce dukkaninsu mutane kike ubangiji kuma ya ce yayi da shi لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ذوق الشقايا الله يرشي حقيقة يا يدد من من ذا الله صلى الله عليه وسلم كما يجي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي الخير المتاني جابر صلى الله عليه وسلم سوني وأن الشيء زامن يسوس سيكما نبايعون سيكما نبايعون بايعون wannan shine abin da ya kamata musulmi ya yi game da tunaninsa da aqidarsa da ra'ayinsa akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da wani zai kawo maka na tawuni ko wani bata ko ya dauko wata qadiya wanda take waqi'atu ainin ne akan wani sahabi to ka kaje mai ka nisa dan ka samu ka tsira da imaninka wannan duk ana yi ne saboda imanin da ya tsira saboda tsira na ankiya koda ga magarin mutum ne a ce ka maida addinin kai zama sukar sa kawai kar ka tsammaci cewa zaka kai na bari ranar alkiyama domin koda ne fukan da kake tuhuma shi da su yayi shi baya cikin addini a ce kai aikin ka kawai sukar shi so zaka jama'a mu kiyayi wannan mummuna aqida ta shi'a ko mu kiyayi barin ƴaƴanmu da iyalanmu da almajiranmu da sauran al'umma suna shiga cikin wannan kataliya musamman a nan yankin yammacin Afrika sama a nan kasar Ghana inda aka ce wai har jami'a suna da ita wanda suke ba mutane admission da scholarship suna amfani da wannan damar suna sanya wato mutane su shiga makarantar su ɗauka wani abin arziki to duk abin da zai zama a sanadiyar shekararsa imaninka babu shakka wani abin babu arziki a cikinsa musulmi bai mallaki wani abu da ya kai darajar imaninsa saboda wannan shi ne abin da duk inda aka buga aka raya idan ka mallaki imani to insha Allah zaka tsira komai daren dadewa ubangiji Allah ya samu gama lafiya zamu tashi inda malai yake cewa bil qadri al maqduri ay in fa innahu di'amatu aqdi ad-din wa ad-din afyahu wa bil qadri al maqduri ay kai kuma kai imani da kaddara al maqdur wanda Allah ya kaddarta al qadar shine wato kudurar Allah da ilminsa da zartawarsa da rubutun da Allah ya sa aka yi na faruwan abubuwa duk abin da ya faru da abin da zai faru da ma abin da ba zai faru ba inda zai faru ya zai faru to Allah ya sani kafin bayi su aikata Allah ya san za su aikata Allah ya sa an rubuta wannan tun shekarar 50 kafin yayi halittu kamar yadda hadisin Muslim ya tabbatar Allah ya sa an rubuta a kowace shekara ana sake rubuta na shekara Allah yana sa kuma a kowane haihuwa a rubuta wa kowane da kaddarar sa a cikin cikin sa sannan kuma Allah ya sa mala'iku su ci gaba da rubuta na kowace rana abin da ya faru saboda haka Allah ya kaddara ya kuma zartar ya sa an rubuta sannan kuma bayan aikata ya sa a sake rubutawa sai mutum ya yi imani da wannan kamar yadda yake a cikin sunan shari'a kadariya sune masu kayyata kaddara masu cewa al'amru un ai yadda abun ya faru shi ma Allah bai san zai faru ba sai da ya ga ya faru wannan mummunan magana ce ta Allahu amma yaquluna uluwan kabira saboda haka musulmi ahlus sunna wajibi ne imani da kaddara idan abu ya faru a cikin wato irada Allah to anan ne ake hujja da kaddara idan wata musiba ta samu mutum ko lamu makamci haka amma a wajen wato zulubai to ba a hujja da kaddara nan sai ka nemi gafara Allah ka nemi yafiyar Allah kada ka hujja da kaddara idan ka izini di'amatu aqdiddi domin ita kaddara a imani da ita yana cikin tushen kulla addini waddinu afyam addini yana da inganci idan an yi imani da kaddara wala tunkiran jahalan nakiran wa munkaran wala al-hawd wa al-mizan innaka tunsah wala tunkiran jahalan karka je garin jahilci kai inkarin nakiran wa munkaran wannan mala'iku guda biyu da ake ce musu munkar da nakir wato masu tambayan nan a kabari wanda Allah ya ambace su a cikin fadin sa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wal akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin malamai sun fassara cewa wannan tathbitin fil akhirah shine abinda Allah yake baiwa mutanen kirki na amsa tambayoyin da waɗannan mala'iku za su musu sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a cikin hadisi mutawatiri cewa idan an sa mutum a kabarinsa mala'iku za su zo su masa tambayoyi man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi ursila ilaykum wannan mala'iku su yake ce musu munkar wa nakir wala al-hawda kuma karka sake ka ƙaryata al-hawd tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan al-kausara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi hadisi sun zo mutawatirai akan cewa wannan ruwa akwai shi a farfajiyar al-kiyama kuma akwai shi a arsatul janna bayan an haura sirati kuma akwai shi a cikin aljanna bayan Allah mu'minai wanda suka mutu da imani wanda ba su yi bid'a ba za su taru ga baki daya su sha wannan ruwa za su tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin wannan ruwa kuma da annabi ya ce ma mutanen Madina innakum satarawna min ba'di athara fasbiru hatta talqawni ala al-hawd ku yi hakuri har ku gamu da ni a bakin tafkina Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farin ruwan kamar farin madara yawan kofuna da ake shan ruwan kamar yawan taurari saboda haka wani ba zai jira sai wani ya sha sannan ya bashi kofi ba sannan kuma fadin sa nabi ya ce kamar fadin sama da ƙasa wannan da za a kora daga wajen sune yan bid'a wanda suka kirkiri wani abu na addini wanda yana cikin abin da nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdasa fi abaina hadha ma laysa minhu fa huwa rudd wanda yake kirkiri wani abu yasa a cikin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana arrada kan shi ga hadarin cewa ranar alkiyama za a kore shi daga tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hana shi shan ruwa saboda haka karka ƙaryata wanda ya ƙaryata kamar yadda Bahawi yake faɗa to yana iya jawo kan shi sawarwarin cewa ba zai sha ba ke wal mizana hakanan ma'auni wato awan kaya cewa ranar alkiyama za a zo da ma'auni a kafa shi yana da kiffa yana da wato abin nan kiffa guda biyu nan a sa zulubi nan a sa lada a wasu riwayoyin kuma za a saka shi kanshi mutum ne a ciki a wani riwayoyin kuma za a saka shi kansa wato littafin aikin ko kuma su ayyukan ne za a yi molding din su zuwa ga wani abu material a daura duk hadisi sun zo game da wannan almuhimmu dai za a yi au akwai wato auna kaya fa man saqulat mawazinahu fa huwa fi ishatir radiya wa man khaffat mawazinahu fa ummuhu khawiya wanda ayyukan sa na alkhairi suka yi nauyi yana cikin rayuwa abin amincewa Allah ya sa mu ciki wanda kuma ayyukan sa na alkhairi suka zama ba su da nauyi shi kuma yana cikin alhawiya ita ce makomarsa ubangiji Allah ka tsare mu daga wuta innaka tunsahu ana yi maka nasiha ana jan kunnanka cewa kar ka sake ga ƙaryata munkar wa nakir kar ka sake ga ƙaryata alhawl kar ka sake ga ƙaryata almizan wannan duk suna cikin misalin wato algaibiyat abubuwan da babu su a nan duniya ba a gansu ba amma ƙarfin imaninka ya kai ga zuwa ga kayyade da su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya bayyana a cikin alqur'ani a julace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yayi bayani a cikin hadisansa dalla dalla to kar ka sake ƙaryata wa qul kuma kace yukhrijullahu alazim bi fadlihi minan nari ajsadan min alfahm tutrahu kuma kace kai iman da cewa Allah ranar alkiyama zai fitar da wasu jukkuna daga cikin wuta minan nari daga wuta ajsadan wasu jukkuna min alfahm tutrahu wanda sun yi baki kir sun zama gawai shine alfahm tutrahu alal nahl za a zo a saka su a cikin ruwa fil firdausi cikin aljannar firdausi tahya bima'i wadannan jukkuna sai rayuwa ta dawo jikin su sakamakon wannan ruwa na ma'ul hayati ka habbi hamilis sayl kamar kwayar hatsi wanda ruwan sama ya taho da ita cikin kwata izja'a tatfahu wanda tazo kai so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwatance yadda abin yake faruwa wato idan aka saka mutane a cikin wuta wanda suke musulmai ne masu imani amma sun yi zulubi ma'aunin su yayi karanci Allah madaukakin sarki bai kaddara yayi musu gafara kai tsaye ko ya bada dama a cece su kai tsaye ba Allah subhanahu wataala ya kaddara cewa sai an saka su a cikin wuta an musu azaba gurgudan zulubin su gurgudan abin da Allah ya kaddara musu amma bayan wani lokaci za a yi ta fidda su duk wani mai imani za a fidda shi ta hanyar rahamar Allah madaukakin sarki ko Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya shiga ya ceto su a cikin wuta ko ƴaƴansu su cece su ko wani aikin su na alkhairi ko mala'iku da dai sauran wanda za su ceto wanda za su ceto da izinin Allah madaukakin sarki idan aka fitar da su daga wuta sai zama suna warin wuta wuta ta kona su ta babbaka su to jukkunan su ba su dace da ni'ima da falala aljanna ba da zarar an shigo da su cikin farfajiyar aljanna sai ƴan aljanna su kiyamace su kiyamaci warin jukkunan su shine za a saka su a wannan ruwa mai suna ma'ul hayat da an saka su a wannan ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nan da nan sai jikin su ya fara tufowa ya zama mai kyau sai ya ce kamar da kake ganin kwayar gero ko dawa idan ta fa ta zo a cikin yashi wanda ruwan sama ke gudu da shi tana cikin yashin nan da yamma misali gari na wayewa sai ga tayi wani dan sabon tsoro mai kyan gani haka shine ma'ana wannan kwatance cewa ka habbi hamilis sayl kamar kwayar kwayar gero wanda take cikin hamilis sayl cikin tarkacen da ruwan sama ke jawowa izja'a yayin da ruwan sama ya zo tatfahu nan da nan sai ke so to haka jikin su zai tsoro nan take haka ba a yi ta fitar da su daga wuta har sai an ya zama an wayi gari Allah madaukakin sarki zai ce ma mala'iku da annabawa da duk wani wanda Allah ya bashi damar ceto ku ji ku ceto wanda za ku iya za su gama ceton su za su ce babu saura sai Allah ya ce a'a shi ana shi da safa akwai saura saboda haka Allah da kansa zai cece sauran wanda suka rage har zuwa dai hadisin wanda yake shine akhirun nasu khuruja min Allah duk wannan hadisai ne mutawatirai suna nan a cikin ammatu kutubi sunna da kuma kutubul aqida al-musnada ala wajhil khusus kamar sunna na ibn abi asim kamar a littafin sunna na khallal kamar littafin ash-shari'a na al-azuri kamar cikin sahih bukhari da muslim a wasu janna amin sahih sunna da sauran wurare insha Allah malam ya ci gaba da cewa wa inna rasulallahi lil khalqi shafi'un, yace kuma ka tabbatar kai imani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cece halittu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da babban matsayi da Allah madaukakin sarki ya mushi alƙawari, kamar da ake faɗa kullun a cikin addu'a, wa ba'asu maqaman mahmuda lillazi wa'atta, ka tashi shi a wani matsayi mai girma da kai masa alƙawari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya baiwa kowane annabi wata addu'a guda daya wanda take da ƙarfin amsawa kamar yankan wuka. Annabawa duk sun yi amfani da addu'o'in su a nan duniya. Annabi Nuhu yayi addu'a an yi tufana, annabi Musa yayi addu'a an halakar da Fir'auna, annabi Ayyuba yayi addu'a an ba shi lafiya, annabi Yusufa yayi addu'a Allah ya tsare da shi daga sharrin mata, annabi Yunus yayi addu'a Allah ya tsare da shi daga cikin kifi. Kowane annabi ya riga ya yi amfani da wannan lifeline din shi. Shi kuma za Allah sai sai ce ni kuma na taskace ta wanga al'umma ta ranar alkiyama, tace a shafa'atul uzma. Dukan mutun nan idan mun imani da manzo Allah sai sai muna cikin wanda Allah zai mu wannan alfarma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ya nuna, za a zo a yi ta neman waye ma zai ji gurin Allah ya nemi alfarma, Allah ya saurari mutane ma. Saboda Annabi ya ce Allah ya kishi da bai taba yi ba ko bai taba yin irinsa ba. A ƙarshe za a zagaya gurin annabawa tun daga Adamu alaihi salam zuwa Nuhu zuwa Ibrahim zuwa Musa zuwa Isa alaihi wassalamu ajma'i, sannan a tike zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yadda zai ce ana laha ana laha, sannan yace zai je faɗi gaban Allah ya sujuda. Allah ya ce mishi tashi ya Muhammad, me kake so? San tu'ta was'al tujab, me kake so? Faɗa a amsa maka. Annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce ummati, al'umma ta nake da muke kirama ya Allah ubangiji. Sai Allah ya ce to kaje na baka ceto, ka ɗebi 70,000 ka kai su aljanna. A cikin riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal aka ce za a ninka mishi wannan 70,000 din su 10,000. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɗebi na ɗiba ya ta ɗiba yana kai su aljanna ba hisabi ba hukuma. Ubangiji Allah ka sa mana ciki mu da iyayenmu da malamanmu da sauran mutanen mu. To wannan shine sai kai imani da wannan ceta. Idan baka yi imani ba to baka ciki kenan. Ba za ka samu wannan alfarma bayan ka kareta ta. Saboda haka wajibi ne kai imani, kuma daga cikin imani shine ka yawaita yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a Allah ya bashi wannan matsayi, ko da yaushe aka yi kiran sallah ka dinga yin maimaita wannan addu'a. Wa qul fi azabil qabri, sannan ka ce game da azabar kabari haqqun, gaskiya ne, muwaddahu, kuma an yi bayani akan ta dalla dalla. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan azabar kabari cewa innakum satuftanuna fi quburikum qariban min fitnati bani isra'ila aw a'ba, lalle za a jarabce ku a cikin kaburburan ku kwatankwacin jaraba wanda za a yi wa bani isra'ila kuma fi haka. Azabar kabari gaskiya ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wani zai tsira daga motsawar da kabari yake yi, da Sa'ad dan Mu'adh ya tsira. Sa'ad dan Mu'adh nan wani bawan Allah ne cikin mutanen Ansar, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Muslim, sanda ya mutu sai da al'arshin Allah ya girgiza saboda falalarsa. Ce da a ce za a daga wani kafa ko da an daga masa. Saboda haka akwai wato abin nan azabar kabari ga wanda ya cancanta, akwai zulubai da suke jawo mutane azabar kabari kaman yin fitsari a ko'ina ba tare da sutur cewa ba, da kuma yin fitsari babu tsarki shi ma yana jan azabar kabari. Haka nan zina tana jan azabar kabari. Haka nan gulma, cin naman mutane, yana jan azabar kabari. Haka nan saba wa iyaye, zulubai da yawa waɗanda suka zo a cikin nassoshin shari'a wanda suke jawo mutum a mai azaba tun daga kabari, ba za a bashi sai ya ji lahira ranar da zai gamu da Allah ba. Allah ka tsare. Saboda haka mamaci yake da tsananin bukatuwa zuwa ga addu'a da sadaka da neman Allah ya gafarta masa. Haka nan bashi, inda shi bashi ba zunubi bane, amma shi ma yana jan azabar kabari kamar yadda hadisi ya tabbatar. Shi sa ake so mutane su guje ma bashi yadda za su guje mishi. Imani da azabar kabari yana cikin usul na Ahlus Sunna wal Jama'a. Mu'tazila su ne suke ƙaryata azabar kabari. A cikin malaman da ke dangantuwa ga Ahlus Sunna din da yake ba Ash'ari ne magana ta tahqiqi, akwai irin su Ibn Hazm, Allah ya gafarta mishi da makamantansu. Wala tukfiran ahlas salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa dhul 'ashi yasqah, wala tukfiran ahlus salati, kar ka dinga kafirta musulmai sune ahlus salati masu kallon alqibla cewa na kafiri ne, wa na kafiri ne, wa na kafiri ne, wa na zindiki ne. Kar kai haka, ba a kafirta musulmi sai ya cika sharuɗan fita daga musulunci, wanda sai an tsayar mai da hujja, sai an tabbatar ba yi da ta'awili, sai an tabbatar ba bisa jahilci yake ba, ka'idoji sanannu a gun malamai wanda suna da zurfi kwarai. To kar ka saki kawai daga wani yayi wani sako ka ce kafiri, wannan tafarki ne na khawarij, su ne ƴan kana kafu masu saurin cewa wannan kafiri ne. Shi yasa suka kafirta dukkanin musulmai, suka kafirta Muawiya, suka kafirta Ali, suka kafirta wato abin nan Abu Musa al-Ash'ari, suka kafirta Amr ibn al-As da duk sauran wanda suke goyon bayan waɗannan bangarori, suka ce su kadai ne musulmi, kuma isu din ma suka fara kafirta junansu. Wannan tafarki ne mummuna ne haɗari, saboda kalmar kafirci ba ta faɗuwa ƙasa banza. Idan ka kafirta wani, kafircin zai tafi ya ta yawo ya ta yawo ya dinga kewaye wannan da ka kafirta. Idan ya samu wurin kwanci, wurin zama a wurinsa sai ya zauna, in bai samu ba sai ya dawo gare ka. Allah ka tsare mu. Fa kulluhum ya'si, dukkanin musulmi suna saban Allah, in dai ba ma'asumai bane, ma'asumai kuma su ne annabawa, amma duk wanda ba ma'asumi ba yana saban Allah. Dan haka kai ma da ka kafirta wani saboda yayi saban Allah, kai ma ka rayu, kaga kenan da dukkanin ku zama kafire da kai da shi. Wa zul arshi yasfahu, Allah shine yake gafara, Allah shine yake gafara, wa ya'fu an kathir, abu da yawa Allah yana gafartawa. Da ba dan Allah yana gafarta zunubai ba, da ba yan ba sai da za a kare ba. A cikin hadisin Qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce, ya ku bayina, ni ne mai gafarta zunuban ku, ne mai gafarta mu. Ya ku bayina, da za ku daina yin zunubi, ku daina istighfari, da za ku daina neman gafarar zunuban ku, da na darkake ku ga baki daya, na sake halittar wasu wanda za su dinga neman gafara. Shi Allah daga cikin sunan shi akwai Al-Ghaffar, mai yawan gafara. Daga cikin sunan shi akwai Ar-Rahim, daga cikin sunan shi akwai Ar-Rahman, daga cikin sunan shi akwai As-Sabur, daga cikin sunan shi akwai As-Sittir. Duk waɗannan suna da alaƙa da gafarta zunubai, da kauda kai, da rahamarsa. Kamar yadda Allah ya kirayi, ya kirayi mutane, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Aga akwai Al-Ghafur, akwai Ar-Rahim, akwai wa innahu la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Saboda Allah yana gafarta zunubai, yana rahama, yana kima bayansa a afuwa. Shi yasa a cikin wani hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya fi murna da tuban bawansa fiye da murnar da ɗayanku yake yi idan abun hawansa ya ɓata a cikin daji, har sai san da ya sakankance cewa ya halaka, ya zauna yana jiran mutuwa kawai ta ɗauke shi, kuma yana buɗe ido kawai sai ya ga dabbar shi da abincin shi da abun hawan shi da guzurinsa. Saboda murna ma har ya faɗi kalmar kafirci, ya ce Ubangiji ni ne mahaliccinka, kai ne bawa. To murnar da Allah yake yi idan bawansa ya yi zunubi ya tuba ta fi murnar da wannan mai murnar yake yi da har ta kai shi zuwa ga magana da ta saba wa shari'a. Saboda haka Allah Maɗaukakin Sarki yana son bayi masu neman gafararsa, kuma yana gafarta musu, kuma yana rufa asirin zunubansu, kuma yana juya musu. Ula'ika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, Allah ya so ma sai juye maka wannan mummunan aikin ya maida shi su zama ayyukan lada. Malam ya ci gaba da cewa wala ta'taqid ra'ayil khawarij, kar ka sake a same ka da aqidar khawarija. Shine wannan ra'ayin kafirta musulmi, shiga harkar ilimi da jahilci, ɗaukan makami da yaƙar musulmai, fita daga cikin musulmai ka je daji ka ce ka kafa wata sabuwar daula, duk wannan aikin khawarija ne. Su ne ar-ruwaydiba, su ne ƴan kucukuba mutum, ƴan ta'alim, wato ka zafafa abin da addini bai zafafa shi ba, ka wuce makaɗi da rawa wajen hukunci bisa zalunci da jahilci da zafin kai, duk wannan aikin khawarija ne. Innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdah, shi zancen khawarija duk wanda ya kaunaci irin zancan khawarija yurdi zai je ya halaka wa yafdahu kuma zai kunyata ba ga wata nasi ya shiga cikin kunya wala taku murjiyan la'uban bidini kan kuma ka zama murji wato murji'a su kuma su ne akasin khawarija su ma kamar yadda nasu ba suka zama raddatu fa'il ga ainihin wato rafida to haka su ma abin nan murji'a su ma raddatu fa'il ne na aikin khawarija da khawarija suka yi tsanani suka yi tsanani sai kuma aka samu su kuma suna ta kiran mutane zuwa ga sauki har sai su dinga nuna ma ba komai ma duk abin da aka yi ma ba komai ba komai ba komai komai su ce ba komai har sai suka lalata addini gaba daya sai ta kawo nasoshi da suke magana akan falala suke magana akan ahuwa su manta da ɗayan bangaren su manta da ɗayan bangaren na ainihin wato hali to wannan su ne murji'a galibi yanzu zaka ga aqidar murji'a ta fi farin jini a gurin waɗanda ba su san addini yadda ya kamata ba wanda boko suka sani ko duniya kuma zaka ji suna yawan tuhumar mutane cewa ku cika tsanani a addini su kuma abin su komai tsanani su kuma wadansu shi kuma khawarija ya fi rawaji a gurin su kuma sababbin ustazai wanda karatu bai gama jika su ba wanda malam albayna mu yake cewa wato ruwan ilimi ya buge su irin ya dan tayi musu da dattin jahilci din nan su kuma ya fi rawaji a gurin su wasunnatu wasatun baina hadain suna ita kuma tana tsakatsaki tsakanin masu zafi ya wuce makaɗi da rawa da masu sassauci shi ma ya wuce mahallinsa ala innamal murji la'uban bidini wanda yake wasa da addini ala innamal murjiyu bidini yamzahu shi ba murji'e yana wasa ne da addininsa ya ɗauki addini wasa ne bai gaskata abin da zai faru na gaskiya ba وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرف كما كفتت شيء وشي إيماني قول أقوي زنجي ونية دنيا وفعل على قول النبي مصرف غزل شمن ذا الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قول وفعل واعتقاد وانا ما وقت مسألة تشيكا تشيكين باب أكيدا أكيدا تشيكو تشي أكنتا abin da yake sahihi shine abin da ya faɗa nan cewa imani a cikin ayyukan imani akwai aikin zuciya cikin ayyukan imani akwai aikin baki a cikin ayyukan imani akwai aikin gaba haka Allah hadisin shu'abul iman cewa al-imanu bidu'un wa 60 shu'ba wannan shine zance mafi inganci game da riwayar hadisi kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa al-imanu bidu'un kamar yadda haka nan ma al-Baihaqi a cikin shu'abul iman imani reshe 60 da wani abu mafi girman shi shine la ilaha illallah kaga la ilaha illallah ana kudirci ta ne a zuciya kuma a fadi ta da baki kaga an samu aikin baki da aikin zuciya sannan wa adnaha ima'atul adha anit tariq dauke wani abu daga hanya kaga shi kuma aikin gaba ne so zaka duka uku suna shiga cikin imani su wato an bid'a irin mu'tazilawa suna da tababa akan wannan haka su ma 'yan jahiliya za su ce a fattaɗi ne kawai da baki haka murji'a su ne ma masu kangarewa a kan wannan wanda suke ganin cewa imani la ya tajazza la ya zidu wa la yanqus wanda duk yake da imani to imaninsa kawai garanti inda ya faɗi la ilaha illallah har ma suna iya cewa wai imani ka imani abubakari sai mutum ya ce wai imaninsa da na abubakar su duk ɗaya ne wancan ya yi imani shi ma ya yi imani ba su da fifiko tsakanin imani ba haka bane qur'ani ya faɗa qarara liyazdada allazina amanu imana akwai karuwar imani allazina qallahu an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana da haka imani yana karuwa da gurgurdan karin tumbatar sa a zuciya da karin kusanci zuwa ga Allah da ayyuka na kwarai kamar yadda yake faɗa yace وَيَنْقُصُ طَوْرًا بِالْمَعَاصِي وَتَارَةً بِطَاعَتِهِ يَنْمَى وَفِي الْوَزْنِ يَرْجِعُ وَيَنْقُصُ وَلُكَاتِ إِيمَانِي يَكَن نَكَسَ يَسَامُ تَوَيَا طَوْرًا أَوْ لُكَاتِ بِالْمَعَاصِي إِذَا أَكَ أَيْكَتَ ذُنُوبَي سَنَدَ مُتِي يَكَ أَيْكَتَ ذُنُوبَي يَنَا رَوْنَتَ إِيمَانِنْسَا إِنْ يَا تُوبَا سَيْ إِيمَانِنْسَا يَدَاوُ إِذَا بَيْ تُوبَا إِيمَانِنْسَا يَايِ رَوْنِي كَمَا يَدَ حَدِيثٍ يَتَبَّتَ أَشْكِنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُد cewa duk wanda ya zo zai yi zunubi akwai ra'idul qalb, wata tsoka a cikin zuciyarsa wacce take take mishi kamar alam cewa kar ka aikata fa, duk da kan ya aikata to sai a diga mishi wani datti a cikin zuciyarsa, idan ya tuba sai imanin sa ya dawo, idan bai sai a wanke zuciya, idan bai tuba shikenan tana nan tana yin datti har ta yi baki, har ya wayi gari baya jin tsoron Allah, baya jin kunyar mutane, gabansa baya faduwa zai aikata zulmi, shine kallaban rana ala qulubihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa akwai zuluban da idan mutum zai yi su baya yin tare da imani, wato bai yi tare da cikakken imani, sai dai asalin imani na nan sune la yazni zalihi la yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu la yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra ash-sharibu la yashrabu wa huwa mu'min, wa la yantahibu an-nahbata yurfa'u ilayhi ra'su illa wa huwa mu'min, mai shan giya, mai sata, mai zina, mai kwace da sauran da aka ambata a cikin hadisi riwayat Bukhari da Muslim, cewa san da yake yin su bai da imani, imanin kan fitar daga jikinsa yana reto tsakanin sama da ƙasa, idan ya gama wannan barnar sannan imani ya dawo masa. Allah ya sare mu. Wataratan bi fa'atihi yanma, wani lokaci kuma idan mutum ya ƙara biyayyar Allah, ya tsananta wajen bin Allah, ya ƙara ayyukan da yake yi na alkhairi, sai imaninsa sai ya ɗaukaka, fil wazni a cikin ma'auni, yarjahu sai ya ɗaukaka a cikin ma'auninsa, wato ƙaruwar bautar Allah, ƙaruwar ɗa'a, ƙaruwar neman tuba ga Allah, yawaita karatun Alƙur'ani, sallolin nafila da sauran abin da ke da alaƙa da ibadoji na jiki da na gaɓoɓin hannu ko makamantansu da kuma na zuciya da na baki, sai imani ya dinga ƙaruwa. Malam ya ci gaba da cewa wada an ka ara ar-rijali wa qawluhum, ci a hirɗinka da ra'ayoyin mazaji da zantattukansu, fa qawlu rasulillahi azka wa ashraf, zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azka, shi yafi tsarki, wa ashraf kuma shi yafi bayani dalla dalla, wato karka sake a same ka da irin ɗabi'an nan ta ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a addini ko mu'amala, amma ka aje shi ka ce sai dai kai aiki da na wasu mutane wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yake cin karo da shi, sawan wannan mutanen malaman ka ne ko malaman malaman ka ko mutanen garin ku ko ƴan mazhaban ku ko wanda kake ganin girman su, dukkanin su ba su kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma dukkanin su ba su Allah ya aiko ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya aiko, idan sun dace da shi shine za a karɓi maganar su, idan ba su dace ba wajibi ne a watsi da maganar su a rike ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, domin shi Allah ya aiko, kuma shine idan ka bi shi za ka tsira, shi Allah ya yi umarni da abi ba su ba, saboda haka yace wada an ka ara ar-rijali, a hirɗinka da bin ra'ayoyin mutane, wa qawluhum da maganganun su, wa qawlu rasulillahi kaga zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azka shi yafi tsarki, wa ashrahu shi yafi kuma bayani dalla dalla, wala taku min qaumin talahau bi dinihi, karka zama ɗaya daga cikin mutane masu wasa da addininsu, suwaye su, fatata'ana fi ahli alhadithi wa taqdahu, ka dinga sukar malaman hadithi kana cin mutuncinsu, wanda duk ka ji ya kafa addininsa akan sukar malaman hadisi da cin mutuncinsu, babu shakka wannan halakakke ne, ya kama hanyar halaka. Malaman hadisi su ne humat na shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu, su aka sani da kare sunna da karantar da ita da yayata al'amarinta da fifita ta akan komai. To ba kar a same ka ka tasa wani malamin hadisi ko wata dabaka ta malamin hadisi, baka da aiki sai su kansu da zagiyarsu. Daga cikin alamar da ake gane mutum na kan bata shine a ga ya tunkari malaman hadisi da aibatawa da zakulan laifuffukansu da cin mutuncinsu, ko da nuna cewa su ba su iya ba, ko da kiransu da laƙuba irin hashawiyya da makamantansu. An samu batattu cikin duk waɗancan dangogin, kusan sun haɗu gaba ɗaya akan su kama malaman hadisi, khawarija, mu'tazila, shi'a, rafida, qadariyya, kulatu sufiya, mustashriqun, duk wani ne wata mummuna aqida zaka ga bai iya zama irwa ɗaya da ahlul hadith, saboda su kuma su ne wato waɗanda suka kiyaye addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal da aka tambaye shi su wane ne wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadurruhum man khazalahum su wane ne wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a gushi ba ana samun wata tawaga cikin al'umma ta masu tsayuwa akan gaskiya wadanda ba sa jin damuwa dan wani ya tabar da su ibnu hanbal yake cewa illam yakun ahlul hadith fala adli malhum inde ba malaman hadisi ne yake to ni ba san su wa yake ba to raka malaman hadisi su aka sani da wannan to ba za ka ce kawai ai ni malamin ni daliban hadisi ko ni ahlul hadith ne ba magana ba ce kawai aiki ba a yin shi kawai da tamanni da iddia sai ka tashi ka bi tafarkin nasu tafarkin malaman hadisi kuma sananne ne shi tafarkin ilimi tafarkin koyan ilimin shi hadisin a wurin masanan shi da sauran ilmomin da ke da alaka da shi da kuma lazimtan bin manhajin su a aqida da suluki da ibada da sauran abubuwa ba wai kawai zaka bi cikin gari ne kai ta surutu kana cewa ai mu daliban hadisi bane wannan ba zai saka zama daliban hadisi ko ahlul hadisi kawai dan ka faɗi ba sai aikinka ya gwada haka ba wai faɗi a baki ba sannan kuma ka bi tafarkin su wajen neman ilimi irin yadda suke a gaban malamai yadda suke dauka suka yadda da wato ingantawa da rawatawa su ka yadda da sharhi su da sauran su zaran ka ji mutum yana sukan wani cikin marwaita hadisi to kasancewa ya kama mugunan tafarki suna da wata dabi'a shi ne sukan zabi zakakurai a kowace dabaka sai su soke su wanda da zaran an kada wannan gwarzan to shikenan duka sauran masu fadi saboda kaza ga suna zagin Abu Huraira a cikin sahabbai saboda Abu Huraira shi yake da riwayan kusan 4-5 na hadisi shi kadai hadisansa sun wuce 5000 kuma haka ma yana cewa ni na kwance buhu ɗaya ne cikin buhunan hadisai na saboda ka suna tunkara Abu Huraira da za su samu su buge shi shikenan sun kwantar da shi a cikin tabi'ai za ga suna tunkaran Muhammad ibn Shihab da Muslim Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri saboda shi ma jabalun ne min al-jibal a cikin sunna a cikin tabi'ai shi kadai al-Imam az-Zuhri akwai sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sama da guda 70 wanda yake da ita riwayar su wanda idan aka ce an kada shi shikenan duk wannan sunnonin sun fadi kenan idan suka gangaro cikin atba'u tabi'ina sai ga suna suka Imam Malik Imam Malik saboda shi ma kusa ne a cikin harkar ilimi na hadisi wanda aka kada shi an kada hatta na bayan shi da tafan da suka biyo bayan shi su Bukhari da Muslim da Abu Dawud da makamantan su duka suna dogara da riwayar makarantar Imam Bukhari sai kuma su zo su kada su kokarin kai da Imam Bukhari da Muslim saboda waɗannan idan an kada su shikenan kuma su ne komandojin to haka ne zaka ga suna gangarowa dabaka bayan dabaka suna sukan waɗannan malami da zaran ka ji mutum yana cewa wai a cikin Sahih Bukhari ma ai akwai hadisi ya rauni to sai a ce to kai ne kake faɗa ko a ina ka ji kar a yi hayaniya da shi kai ne ka isa ka faɗa kai malami ne ka malami bane kai dan dagaji ne kawai to ka iya bakinka in kuma kai malami ne zo ka nuna mana ilmance ina yake isnadi ne ka gano bai inganta ba ko wani shuzuzi ne ko matanin ne yake da nakara duk bai ma san wannan yaran ba wata kila kawai wani ya lakana ne wata mummunan magana yana ta yawo da ita ai ya zai a ce ga wani tafi ya inganta kamar Qur'ani to shi littafin yau fiye da shekara 1000 ana faɗa wannan magana a kai shi kai da zaka zo a ƙarshen duniya ka ce baka yadda ba akwai malaman da sun shanye malanta sun dama ta sun shanye shi kanshi Bukhari bai fi su karatu ba inda ya karatu ne amma dole su takura suka kyale shi waɗanda ma sun yi niyya bari su ga wallan shi amma Allah bai nuna musu ba su Imam Darqutni sun yi wannan aiki su Ibn Dihya su hakim da yake zai yi mustadrak ga su nan dai da yawa Allah madaukakin sarki ya fifita wannan bawa na shi Bukhari da wannan aiki da Allah ya ba shi dama yi da shi da ɗalibin sa Imam Muslim saboda haka malamai suka sallama musu cewa abinda suka yi ya inganta a mizanin ilimi suka bashi wannan shine magana ta ilimi kar ka ce wai kai baka yadda ba kai baka isa ka ce baka yadda ba baka da wannan audacity din saboda musulunci ba wasa bane ba kuma kawai fadar ra'ayi bane
magana ce ta ilimi, kimiyya ce wanda aka tantance ta a haka. Saboda mu kiyaye su kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka inganta, saboda kawai sun saba wa abin da muke tsammani ko abin da muke so mu ji, ko ya saba wani emotion din ko wani abu. Duk abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka sallama mishi alal aini war ras, kamar da al-Imam Ibn Abi al-Izzi al-Hanafi yake fadan wata magana a cikin littafin sa Sharhi at-Tahawiyya, yake cewa idan mutum ya ji an faɗa masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abinda yake so shine ya uddu nafsahu ka annahu sami'ahu min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya lissafa kanshi kamar ya ji wannan hadisin baki da kunne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace a irin haka fa hal yusuhu lahu an ya'ridahu ala ra'ayi imamihi aw ahli baladihi qabla an yusaddiqahu, kana jin zai yi wa a cikin annabi ne ya gaya maka kai da shi, ka ce to ya rasulullahi kafin yanzu in yarda abin da kake faɗa zan je in ci gita a garinmu ko cikin al'ummarmu ko in sun yarda tukuna, ba zai yiwu ba. Don ka ji hadisi da ɗaga kawai kamar kai annabi yake gaya ba, tunda ya inganta, to a wannan za ka iya imajinin ba zai taɓa yiwuwa ka ce ba ka yarda ba, indai kai musulmi. Saboda haka duk abin da ya inganta wajibi ne a karɓa a gasgata, wannan shi ne tafarkin ilimi, shi ne tafarkin malaman hadisi. Kar ka sake ka zama daga cikin masu ƙaryatawa. Wala takum min qaumin talahu bi dinihim fatat'ana fi ahli alhadisi wa taqdahu, sai malam yace idza ma ataqadda ad-dahr ya sahihabi, idan ka kudirce waɗannan maganganun da aka faɗa ya sahi, asali ya sahibul an cire shi saboda abin da ake cewa al-nudba, ana iya rage harafi haka a wajen nida. Waɗannan idan ka rike su fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu, kana nan akan alkhairi, akan aqida ta alkhairi, a kwana a tashi kana nan akan aqida ta alkhairi. Wannan shine karshen waƙin, sai ya ce hadha qawli, dan gidan Abu Dawud ya ce wannan maganar na faɗa tun daga farko, tun daga faɗin sa cewa mene tastamassak bihamdillahi, ko yace wannan shine aqida ta, wa qawlu abi kuma shine aqidan babana malam Abu Dawuda Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani, wa qawlu Ahmad ibn Hanbal kuma shine maganan malamin babana al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, wa qawlu man adrakna min ahli al-ilm kuma shine maganan malaman da Musa ibn Abi Dawuda muka riske su muka yi karatu a gunsu irin wadannan da muka ambata da sauransu. Wa man lam nudrik mimman balagana anhu, kai har da malaman ma da bamu riske su ba, amma labari ya iske mu cewa su ma haka suke faɗa. Fa man qala alayya ghayra hadha faqad kadhaba, duk wanda ya je ce ni dan gidan Abu Dawud ina da wata aqida sabanin wannan da na faɗa, to ƙarya yayi mu, saboda ana ta yadawa cewa shi nasibi ne da sauransu. A wani wuri yake cewa na yafe ma duk wanda ya mun sharri, amma banda wanda ya ce min ni makiyin sayyidina Ali, ce wannan ban yafe mishi ba, ce wannan sai an je gaban Allah zan an shi haƙƙi a kansa. Wannan shi ne ƙarshen wannan waƙe. Zan mana ishara zuwa ga mun faɗi inda za a iya samun ta a cikin littafai masu isnadi, Ash-Shari'a lil-Ajuri, Tabaqatul Hanabila da kuma Al-Ulum lil-Alil Ghaffar Nazahi. Malamai da dama a zamanin mabambanta sun yi wannan waƙe sharhi mai yawa, ta samu karɓuwa, tana da sharhi asharat. Mafi nisan da za a iya tunawa shi ne lawa'ihul anhar, lawa'ihul anwar na as-safarini al-hambal, wannan ya fi shekara 300 da yanzu. A wannan zamanin kuma za ka ga ɗaukacin malaman suna da kasani, musamman na ƙasar Saudi Arabia, sun yi sharhi littafin nan ta hanyar rubutu ko ta hanyar kasusuwa, misali irin Sa'udu Shuraim, Shuraim wannan mai tilawa ya taɓa yi mata sharhi, Muhammad Abdurrahman Barak ya taɓa mata sharhi, ina jin kaset hudu aka rubuta shi zuwa littafi daga baya. Akwai sharhi mai kyau na Abdurrazzaq ibn Abdul Musin al-Badr, shine At-Tuhfatu Saniya, wannan sharhi mai kyau ne sosai, saboda malami ne gogaggen malami, shine malam Professor Abdurrazzaq ibn Abdul Musin al-Badr, malami ne ɗan malami yana rayuwa yanzu. akwai sharhin Dr. Dr. Muhammad Abdullahi Tayyar, Malam Abdullahi Tayyar shi ma yana da sharhi, akwai su dai da yawa ga sunan kala daban-daban. Yanzu din nan idan kai dan browsing ɗinka ko yayin za ka ga su burjik, wannan wanda zan iya tunawa ne kawai a yanzu, wanda suka yi mata sharhi, suka fassare ta, suka yi mata anatomy din sassanta dan a fahimci abin da take nufi sosai, suka kawo nususu da maganganu na malamai da ayoyin Alkur'ani da hadisai da istishhadat daga wasu masabiru wanda suke mu'tamada a cikin aqida. Wannan tana daga cikin takaitattun littattafai na aqidan Ahlussunna wal Jama'a, da ce aqidar gaskiya, da ce aqidar salafiya da muke cewa muna bi. Haka kuma ba a bin aqidar salafiya sai an yi ilimi a kanta, sai an karance ta kamar yadda ake ji daga waɗannan malamai. Dan mutum ya tsaya kawai akan tutiyar cewa shi aqidar salaf yake bi, kamar yadda malamin ya gabata ya ambata tun farko, ka iya zuwa ka je ka dauko wata kwamacala kana tsammanin aqida ce mai kyau, ba za ka ankara ba hatta sai ka karkace daga tafarkin gaskiya, irin abin da ya faru da mutane mabambanta a lokuta daban-daban. So da kana maka yana wasiya da yawa masu saurari cewa mu dage wajen koyon karatu a bisa manhaji na ilimi, kuma a gun malamai waɗanda aka musu shaidar malanta da tsoron Allah da sanin abin da suke yi a ilimi, don mu samu basira. Abinda na faɗa ya zama daidai, ina fata Allah ya bamu ladan shi gaba ɗaya. Allah kuma ya gafarta mana kurakurai da tuntuɓan harshe da ƙarancin ilimi. Allah kuma ya sa mu amfana. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.